This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A yau Asabar ma'aikatan tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin kasar Ukraine a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Laos a yau Asabar, inda zai halarci wani taro kane Ghana da takwaransa na ƙasar China a wata ziyara zuwa wasu ƙasashen Asiya da dama da zummar ƙarfafa alaƙa a yankin yayin da tattaunawa da Beijing ke ƙaruwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, matatar man Dangote ta ce a watan gobe na Agusta za ta fara fitar da man fetur ɗin da ta tace domin sayarwa a kasuwanni. A jamhuriyar Nijar kuma, masana harkokin hulɗa da ƙasashen waje sun bayyana tasirin ficewa daga ƙungiyar ECOWAS da kafa ƙungiyar IAS.
Wannan kasashe na Africa dole sai ga dama za su zo su iske IAS da dama za su zo saboda sai dawo bata kulla komai ba dama in ba da harkar siyasa ba ta harkar hin ƙarfi sai dawo tun da ake cikin ta tun sanke zina ta cikin ta kowa ya hodi ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai
bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum sauraro ga labaran duniyar. A yau Asabar ma'aikatan tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin. Wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa Falasɗinawa da suka tsire daga wasu sassa na Gaza. Sau tari ana tada Falasɗinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da Isra'ila ke kaiwa. A ranar Litinin jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen, hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a gewayen Khan Yunis ya kashe akalla mutane 70 a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Tana nuni da wasu alƙalumar da asibitin Nasser ya fitar. Wannan bangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai wanda Isra'ila ta yi ta faɗa wa Falasɗinawa da su tashi daga gurin tun farkon yakin. Bangare mai girma na yankin an kafa ɗakunan tenti wanda ba su da abubuwan tsafta kana ba asibitoci sannan ba su samun isasshen taimakon jin kai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jin kan. Kimanin Falasɗinawa miliyan guda 108,000 ne suke tsugune a wurin a cewar wani kiyasi da Isra'ila ta fitar. Wannan adadin ya kai rabin al'ummar Gaza mai mutane miliyan 2,300 kafin yakin. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin kasar Ukraine a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sojojin na Rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka 11 a cikin wasu yankuna 4 a faɗin kasar. Sojojin saman Ukraine sun yi ikirarin kakkaɓo dukkan makaman. Da safiyar yau Asabar 27 ga watan Yuli, Ukraine ta kaddamar da akalla jirage marasa matuka 20 zuwa wasu wurare da ta auna a yankunan kan iyakar Rasha, sai dai hukumomin Rasha sun yi ikirarin kakkaɓo 14 a ciki. Jami'an Rasha sun ce an jikata akalla mutane 2 a lokacin da jirgi mai saukar ungulu daga Ukraine ya sake wani abin fashewa a kansu a yankin Kursk. musayar hare-haren jirage mara matuka da farmaki ta sama na zuwa ne yayin da sojojin Ukraine ke kokarin dakile nasarar da dakarun Russia ke yi a wasu wurare da dama akan iyakar da ake fafatawa wanda ya kai nisan kilomita 1100. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Lagos a yau Asabar, inda zai halarci wani taro kane Ghana da takwarensa na kasar China a wata ziyara zuwa wasu kasashen Asiya da dama da zummar karfafa alaka a yankin yayin da tattaunawa da Beijing ke karuwa. Babban jami'in diplomasiya Amurkan yana shirin ganawa da Wang Yi na China a gefen taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudancin Asiya wanda ake kira ASEAN a takaice da ake yi a Vientiane. Blinken ya bada muhimmanci ga walwala da bude yankin Asiya Pacific, wani suka ta hannunka mai sanda ga harkokin tattalin arzikin China a yankin da dabarunta da kuma neman faɗaɗa kasarta. Yayin jerin taruka da zai yi a taron ASEAN, tattaunawar sakataren za ta ci gaba ne da maida hankali akan ɗorawa kan gagarumin ci gaba da faɗaɗa hulɗar Amurka da ƙungiyar ta ASEAN, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar jim kaɗan kafin ya sauka Vientiane.
To nan ba da jimawa ba, Baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin fashin baki dangane da tasirin takaddamar da ke wakana tsakanin kamfanin tace albarkatun mai na Dangote da hukumar kula da cinikayyar mai ta Najeriya. Sai dai duk da haka matatar man ta Dangote ta ce a watan gobe na Agusta za ta fara fitar da man fetur din da ta tace domin sayarwa a kasuwanni. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A ranar 22 ga watan Mayu na shekara ta 2023 ne shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari gabanin mika ragamar mulki ga sabon shugaba ya bude matatar albarkatun mai ta Dangote da ke yankin Lekki na jihar Lagos. Matatar wadata lankwame biliyoyin dalar Amurka wajen gina ta na da ƙarfin sarrafa gangar ɗanyen mai 650 a kowace rana baya ga samar da dubban guraben ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Dokoki da ka'idojin sarrafa albarkatun mai na Najeriya sun yi tanadin cewa tilas ne kamfanonin da ke aikin haƙar ɗanyen mai a ƙasar su samar da shi ga matatun cikin gida gabanin sayarwa ga alƙetare. Sai dai mahukuntan matatar ta Dangote na kokawa kan rashin samun ɗanyen man daga cikin gida.
Abin da yake faruwa a yanzu shi ne ana haƙo man ya fita. Mu kuma muna zuwa wata kasar mu je ko mu siyo irinsa ba shi da wani bambanci mu siyo mu kuma mu kawo shi Najeriya a zo a taji. A yanzu magana da ake quarter September da zai kama muna neman kago guda 15 amma sun ce za su ba mu kago 5. To kaga duk inda za a yi dole mu je mu nemo inda za mu nemo ragowar.
Alhaji Rabi Abdullahi kenan babban jami'in cinikayya na rukunin kamfanonin Dangote. Sai dai yayin da matatar ta Dangote ke kokawa kan rashin samun isasshen ɗanyen mai domin sarrafawa, a baya-bayan nan an jiyo shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta Najeriya Alhaji Faruk Ahmad na aibataman da matatar ta Dangote ke tacewa yana mai cewa ba shi da nagartar da ta dace, al'amarin da mahukuntan na kamfanin Dangote suka musanta.
Dole mu gaya duniya menene gaskiyar magana. Gaskiyar magana kuma shine na farko ba mu da wani nakasu a cikin wannan matata. Dama maganan kyan da ake ta magana ce ta abin da ake kira sulfa. Mun tarar da cewa wanda ake kawo kasan nan kai namu kyau ba sannan muka fara namu yana wurin 600. Yanzu magana da ake a yau kwana 6 da agura namu ya dawo 60. To shi kuma wannan abu ne da nan ba karama ita ce kyan ba babba ba. Sai da haka mutumin da ya fara abu yana 600 ya dawo 30. To kaga ya zama ya shiga inda ake so ran wancan gwajin da aka yi 32. Yanzu magana da ake daga wannan karshen watan nan za mu fara ma za mu koma goma. Goman nan kuma duk duniya babu wani wuri da ba zai shiga. Shi ne ya fi kowane mai na diesel kyau a duniya.
Yanzu haka dai masana tattalin arziki na fashin baki game da illolin kalaman shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta Najeriya wato Alhaji Faruk Ahmad ga makomar tattalin arzikin kasar. Dr. Abdulsalam Kani na koyar da wannan fanni a Jami'ar Ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano.
Illolin waɗannan kalaman nasa yanzu ba wani mahalliki da zai zo Najeriya zuwa da jari. Domin kamata yi in ma gaske ne to ka sanar da gwamnati, amma kawai ka fito kwance wa kanka zani a kasuwa so yana da kyau mu gane cewa wannan kalaman da yayi Najeriya ya cuta kuma abin takaici a ce wai har yanzu kamar shugaban kasa bai fito an masa hukunci domin wannan kalaman nasa cin amana kasa ne
yayin da matatar ta dangwace ke fama da wannan kalubale da hukumomin Najeriya mahukuntan kamfanin sun ce a watan gobe na Agusta idan Allah ya kai mu fetur din da matatar ke tacewa zai bayyana a kasuwannin kasar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Rashin ayyukan yi da yanke albashi da tattalin arzikin kasar China ke fuskanta yana addaban wasu manyan masana'antu a cewar jaridar South China Post. Kana masu sharhi na cewa wannan lamarin ka iya haddasa matsalolin siyasa ga jam'iyyar Communist China ta CCP. Kungiyoyin rajin yancin dan adam sun ce wannan lamarin ya haifar da karuwar zanga-zanga da yajin aiki da dama a fadin kasar. Sai dai ba su kai ga yin barazana ga jam'iyyar CCP mai mulki ko shugaba Xi Jinping ba amma wani mai sharhi ya ce akwai hadari da ke boye ga hukumomin China muddin ba su ceto tattalin arzikin kasar ba
Baba ya kuma makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka madalla shekara ɗaya da karbe ragaman mulki daga hannun Bazoum Muhammad a jamhuriyar Niger hukumar mulkin sojan kasar da takwarorin su na Mali da Burkina Faso sun kafa dingin bizar kasashe a cikin kungiyar IAS domin a cewar sojojin da ke mulki a cikin waɗannan kasashen makomar su ɗaya kuma kalubalen su guda kuma haka ɗan kasar ta Niger sun bayyana ra'ayoyin su game da tasirin kafa wannan kungiya ga kasashen guda uku Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bakwai aiko mana.
Matsalar tsaro da kasawar mulkin fararen hula a kasashen Niger, Mali da Burkina Faso na daga abinda sojojin kasashen suka sanya gaba daga cikin dalilan da suka sa su karbe ragamar mulki inda daga bisani suka bada sanarwar cewa sun balle daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka CDAO ECOWAS tare da girka hadakar kasashen uku a cikin kungiyar IAS Alliance of Sahel States shin menene tasirin ka wannan kungiyar ta IAS ga kasashen uku da mal'ummomin su wannan ita ce tambayar da na yi wa Jafaru Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran kasa da kasa
IAS ba karamin tasiri na ba ga kasashen ga al'umman kasashen nan guda uku domin in ba kasashe ne ba wanda ake hwanda su jaye ba za ta yi yawa ba da kasashe makwabta da kuma kasashe sauran kasashe na Turawa manyan kasashe ka san dai baka zuwa kai ta fada na banza domin ɗaya mutane sun ce yau sun matsu sun yi tunani mai zurfi tare da ma'ilmantan sun ga samun kungiya talaka irin tasu ya fi dacewa da tsayawa tare da waɗansu masu tamanin an su da arziki a kaga abin ya zama jayayya abin da ko bai kamata ba kina IAS tasirin ta ba dan karamin tasiri na ba ko mu da ke raye yanzu mu gani ko dai mu su gani ko jikoki mu su gani kasashe ne waɗanda nan duniya za ta yi da su yayin da mutane abin ba su zato
su ma waɗansu ɗan kasar ta jamhuriyar Niger sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin kungiyar ta IAS ko a'a su ma da Habibu mai gushiya
to gaskiya IAS girka da hankali da gaskiya ya kawo wani canji a nan Afirka ta yamma kudu da hamsin abinda tasirin IAS haɗin kai da kuma tsaro sa'annan kuma da manufa da abinda an manufarsu na su dai sun kwaci kansu ga ogijinsu mulkin mallaka da ta yi musu sun koma cin gashin kansu suna tunkara 'yan ta'adda da kansu suna fatattaka su gaskiya fi sabila ci gabanta za a gani amma nan gaba dan ka san mahi yawa mutane ta dumu man cewa ai tsaro ya ƙara taɓarɓarewa to ba haka bane in ka diba wannan kungiya duka ko shekara ba ta yi ba kenan ana mata uzuri kuma in ka diba irin take zabura wannan kungiya ba kamar misalin su sai da yawo bane sun kai shekara 50 kenan bai yiwa aka kwatanta IAS da sai da yawo sai da yawo ita za ta ba ta kawo wani abu a zuwa gari ba amma ita IAS ayin kan ziba kasa ga shekara wura da an kai ta ai sai ta yi rawa gani
sunana Aramiya Abubakar wanda an ka sani Aramiya Umar Baragaza nanan birnin Kwari kaga Niger Mali Burkina to yanzu duk da an ka horar ga dan ta adda ya cikin Burkina insha Allah kashe zagi dan komai cikin Mali kashe zagi in yayi cikin Niger kashe zagi kaga yanzu hadin kan da an ka wannan kasashe da iya Allah Niger zata samu hotel lantarki, Mali zata wadata, Burkina Faso zata wadata. To kidan ka dan an ka ce akwai hotel lantarki kasa inda ta inganta to tattalin arziki na aka samu abu da kampun ma da wani kirkiruka da wani makamashi tun da Allah ya huri mana arziki na karkashin kasa
shi ma shugaba na kasa na kungiyar farar hula ta kare haƙin da adam yanci da walawala Alhaji Abdullahi Kado ai cewa yayi kasashen uku sune ke da arzikin karkashin kasa fiye da jimillar sauran kasashen ECOWAS kuma da zaran suka jefar da kudaden SEPA NGSA zasu wa sauran kasashen yammacin nahiyar Afrika shashau
kaga da aka auna yawan kasan mu uku muhi kasa 14 ko 15 yawan wadin kasa su yawan al'umma suka yi muhi su arziki duka na karkashin kasa duka wayannan kasa 13 na cikin sai da ko 14 na cikin sai da muka baro muhi su wadin kasa muhi su arziki na karkashin kasa arziki ya tabbata kenan kenan tasiri ta kare kuma za mu rubawa da magana sai fadin ga in muka watsa sai fadin ga sai kaga dusu muhi su arziki saboda dan shaho mun kashin kaji ne da a cuce mu ne to alhamdulillah muna tsammani za ta sace tasiri ya talini ai kasa 50 ne ko 59 ko 49 ne suka ga mu suka America dan mi su ba a ce ba su yi tasiri ba dan mu kuma ai da kadan kadan tana waka a ce shekara da shekaru sun zama 20 ko sun zama 30
game da ficewa daga ECOWAS ko sai da yawo kuwa manazarcin harkokin kasa da kasa Jafaru sarkin Shanu na cewa
wadan kasashe na Africa dole su inga da dama za su zo su iske ice da dama za su zo saboda sai da yawo ba ta kula komai ba da dama in ba da haka siyasa ba da harkar hinkari sai da yawo tunda ake cikin ta tun son kenzin na tana cikin ta kowa ya hodi ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai ba kwaruwa dai akwai ciki wadan yan sahilin din ga ana kwaro su yanzu kana gani yanzu dukiya mun muka hidda sai mu hidda dukiya kyauta ta shiga Najeriya ta shiga Ghana ta shiga wannan babu zuwan ba mu samu komai in muka din suka dauko in muka dauka su kuma kayan da an ka shigo da su mutanen kasar su ko mutanen Ghana ko mutanen Najeriya ko mutanen Benin su shigo da kansu ba amsa komai sai dai dan abin da suka wasu na jami'an tsaro na bisa hanya to wannan ci gaba yana yake kuma al'umma na nana da bukatu shi yake kasa na nan muna bukata yar na tashi mayar na karatu karatu ana so a inganta shi tattalin kiwon lafiya ana so a inganta shi ba mu cewa kodoshi sai mun jere wadan can da ba su kaunar mu sai mun jere su kodoshi su zo su yi mana tattalin kiwon lafiyar mu su yi mana tattalin makarantun nan su yi mana tattalin gonakin mu wannan kuma bayan duk lokacin da mutum bai ta haitsai ba ko gidanka in baka ta haitsai ka zama gida na gaske ba to gidanka na zama ba naka ba
kasashen dai uku sun sha alwashin kawo sauyi a kowane fanni nan ba da jumawa ba a cikin kasashen nasu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makirni daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne biyo bayan gyaran babbar hanyar arewacin jamhuriyar Niger da ke zuwa matatar man kasar da ta wuce zuwa jihar Agadez har ma ta zarce zuwa kasar Algeria mutanen da magaram sun bayyana farin cikin su na gyara wannan hanyar da ta kyautata kai komo a yankin sai dai masu ruwa da tsaki sun nuna akwai bukatar yin doka da za ta taimaka wurin sa ido akan hanyar Tamar Abali ta tattauna da shugaban kungiyar direbobi ta Adalci a Damagaram ga kuma tattaunawar su
Ibrahim Danyar wanda ake cewa ba mai da represent ke sandika na transport voyager Adalci na jihar Damagaram gaskiya wannan hanya mutane an sha wahala idisa ta kwari an sha wahala lalle yin hanya alheri ne amma gaskiya muka ida ta mu sha wahala domin ka kinga an yi hatsari na babur ba daya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na mota ba daya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na manyan motoci sun hadu ba daya ba biyu ba uku kuma akan wannan hanya ne kawai to amma cikin hikimar Allah gashi yanzu tana musa hanyar karita to karita ma alheri ne kuma amma akwai matsaloli kusan mai bin hanya an kana tana kyau problem an fi da kyau problem mai rashin kyau in ba ta da kyau mutane suna ganin mugun takarta suna ta hankali sai in Allah ka tsare in kuma tana kyau gudu ne ake na sarrai sai Allah kawo hatsari da saboda kisan daga ba ake shidanci duwa ne ke da gauga a musa tahiya to ina samu ribata shedan musa jiga an samu matsaloli masu yawa na hatsari a cikin hanya domin hanya ce wanda duk wanda ya ganta yadda take alamar yinta hanya ce wanda za a yi mai hwadi biyu ɗaya ta je ɗaya ta dawo ta shigo cikin gari gag da gari ta shigo tsakar gari ma tukwan za ta koma hanya ɗaya to gaskiya wannan hanya muna fata Allah samu ga ida ta lahiya amma tana son a mutu dokoki wanda za a yi ɗaya a saman kansa me dokokin a tilisa wannan dokoki na bisa hanya wanda ake kafa a kawo su don saboda a samu mutane kuma su yi amfani da shi da sauran samun rage a bisa dokoki domin wannan hanyar in aka kare ta a yanzu ina jin ita ɗaya ce a nan gaba da cewa da ake cimma hanya wanda zaka je a saman kanta ba za ka dawo a saman kanta ba amma kuma in ta je ƙarshe tana komawa zaka je saman ta ka dawo saman kanta shi ne batu yake cewa a karatun kwado na cikin masu kira sai a double sense da sinasai kira sai unique don faruwa ma na ainihi wanda ake sa a wannan ƙarshen hanyar shi ɗaya ne a cikin kwado da ake koyan karatu shi ita ne ake banda shi babu faruwa irin su wanda yake aiki a lokacin inda ka sashi nan ya hankali to kiga wani mutane sai mun tashi kabarci a waye da kan mutane kuma a yi kokari a yi kayan da'a a saman dokokin da aka je a saman hanyar saboda a rage hatsari saboda babu ce riba direba ko wanda yake hawan kare babbar riba shi ya sauka lafiya ne babbar riba babbar jin daɗi babban cigaba ya sauka lafiya ne babu asarar dukiya babu asarar rayuka kuma ƙasa ba ta yi asara ma mutanen ƙasa ba su yi asara ba to amma in mu da zan mu yi aiki yadda muke so lokacin da muke so yadda muka dama to a gaske sai mu ga abin da bai kyau na ga hankalin duk masu bin hanya su tu ita wannan hanyar da ake yare wannan kilan bakwai da ya tsaka wannan to wallahi ta aikin kuma hanya ce wanda take da fadi take da hili wanda mutane su gani kaman suna yi tahiya fijin ne kamata to gaskiya sai an yi hankali sai amma su masu yin hanya da Mr. Tekima wata kula da hanya a sa dole a sa dokoki a sa ka'idodi wanda mutane su kinawa a saman kansu idan hankali mutane kuma Allah ya sa mutane su yi aiki da hankali su yi aiki da dokokin da aka sa a shiga ciki a wata lafiya
ga dai wasu mazauna da magaran da ƙarin bayani game da wannan hanya
sunana babai ra'ayi na gaskiya da mun sha wuya mu bita a sama mu bita a ƙasa babu lokacin da mu bita ba amma yanzu Allah ya kawo lokacin shi Allah ubangiji ya taimake mu yanzu ga shanya muna ga alamun kawata kare gurin Allah mu abinda muke fata sai mu ce Allah ubangiji ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wanda suka yi kokarin yi mana hanyar nan Allah ubangiji ya biya su
amma da ana
tunda dai ba dai sabu ne mun ta yi yau da gobe mu karya wannan gashi yanzu muna binta a guje muna huciya kenan kin ga dole mu yi murna yawa a gurguje ba muna ta binta kenan dole ne mu yi murna da wannan hanya da aka yi mana
fatari usman gaskiya hanyar nan alhamdulillah hanya Allah ya taimake mu Allah ya kawo lokacin yin ta wallahi sosai mun yi farin ciki mun yi murna sosai da wannan hanya da Allah ya taimake mu ga ta nan yanzu dai ana gyarawa manya ta yi kyau alhamdulillah kai wahala ko wahala ai sosai hanyar nan lokacin nan gara muna ga kura sosai mun sha wuya a ɗan rika wallahi da yawa ma na a gabanmu mu ga hanyar nan mu ga can haka kai ta yi haba a ɗari ruwa an yi ta yi amma yanzu alhamdulillah
malam tsari ba to an fuskanci matsaloli gaba daya lokaci ya wuce yanzu kuma an samu sabon sauyi an yi kwalta sai dai kuma kiyaye ta kamar an shiga motoci saboda wani bakin mai a samanta zuwa wani shan wani karhe da za a yi a kai kaya dai namu ne a kai mun ga mun gyara mu ne zai amfana da mu da ɗiyanmu in mun bata kuma halu gurbin da za a koma kenan irin wahala da muka sha a baya muka rasa an sha wahala mu rasa uwayen mu ga mu ma yanzu duk kai mun je likita gyaran ido duka kura ce wallahi babu irin wayo mura biki jin yanda nake magana akan hanyar gyaran ma matsaloli da dama duk wanda yake nan ko ki kalle shi magana da zai miki ba magana shi bace kada an sha wahala an yi cututtuka da wani tsayin mu mun rasa su ma ba ta kashe shi kenan babu wani zancen tunda dai abu ya riga an huce ya samu wanda yake aka same shi to wanda aka samu sai a gyara saboda ka koma gurbin da eh mu dai abinda zamu ce da wanda suka yi wannan aikin Allah ya musu albarka Allah ya sa amfane mu gaba daya Allah ya sa mu ci moriya abun gaba daya
assalamu alaikum sunana mamman kalla wallahi wannan hanyar ni ce baki wannan hanyar shekara 7 na sha wahala bisa hanyar nan a yanzu wannan hanya mu abinda zamu yi sai horin ciki mai murna a wannan gwamnatin ta yanzu da ta hau wuce wannan mulkin har ta zo ta tuna da mu aka zo ake kula da wannan hanya aka gyara mu mun san can baya ainihin baya dama aikin da aka tsiga ba dan aishi bane ba a'a aka gabata a yanzu su ya kamata su dauki matakai
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
shugaba da Tamar Abari a nan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa nan Washington DC Baba Yaku Makeri nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu gauren nan Moda jihar Zamfara yake hakika bai kamata a ce gwamnatin shugabacin lumbuna adawa da gudanar da zanga-zanga ba akan mawuyacin hali da al'ummar Najeriya ke ciki kasancewar a lokacin mulkin tsohon shugaba Jonathan Tinubu na cikin na gaba-gaba wajen gudanar da zanga-zanga a wancan lokacin dan haka dan har gwamnatin shi ba ta son a yi mata zanga-zanga to ta magance matsaloli da masu shirin zanga-zanga ke magana akan su sako na gaba ya fito ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa yace salam biyo Hausa da fatan kowa yana lafiya ni fa gargadi na da kira na zuwa ga al'umma kasar mu Niger bisa ambaliyar ruwa kin yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa to da fatan Allah ya sa sun ji wannan sako nawa amin summa amin kada da tallafin man fetur a bude boda shine kadai zai hana mu fita zanga zanga sako daga baban gida Buwa Fajewa da karamar hukumar ta kai sai sako daga Umar Ali Badai Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Niger yace assalamu alaikum biyo ya Hausa hakika ziyara aiki da tawagar ministan cikin gida na jamhuriyar Niger suka kai jamhuriyar Benin domin warware tsama da ke faruwa tsakanin su hakika wannan ziyara abu ne mai kyau muna fatan Allah ya sa kulliya ta biya kudin soso da sabulu har da ma turaren fesawa sakonmu na karshe ya fito ne daga Sani mai langelange yalwa ya guri yace Allah ya sa ziyara aiki da mataimakin sakatare general na majalisar dinkin duniya Amina Muhammad ta soma a wasu kasashen yammacin Afirka domin tattaunawa da shugabannin kasashe kan muradin karni na 2030 kulliya ta biya kudin sabulu kafin mu karkade shirin ga labaran duniya a takeice
a yau asabar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bada umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka kebe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani bangare na Muwasi da aka tsugunar da dubban yan gudun hijira umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka kebe wa Falastinawa da suka tsire daga wasu sassa na Gaza sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin kasar Ukraine a cewar jami'ai kana wani jirgi mara matuki na Rasha ya taba wata motar daukar marasa lafiya da ya jikata direban
to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta dare ta mana sauki da bada umarni da injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.